Baraka bashi ta zagaya jihar Kano ta tsuna da matasa domin jin irin nasu gudunmawar da gwagwarmaya.
Sai ku ta zo mu ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin
yau da gobe. Ba tare ba ta lokaci ba ga baraka da wannan matashin wanda ya almajiranci a da kuma yake kokarin ganin an gyara tsarin samun ilimi ta almajiranci domin taimakawa al'umma.
Shin menene hanjen matasa akan wannan batu na hana bara?
To wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajiya Baraka, ni sunana Sadisu Salisu, kuma da kika ce kungiya ina wakiltar Mafarka Youth Development Initiative, sannan da kuma gidan almajirai wanda wayannan duka kungiyoyi ne guda biyu wadanda zai mun wahala kware daga sai na iya ware su zuwa gida biyu domin muhimmancin su akan abin da ya shafi wannan ainihin maudu'i. A zahirin gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci wanda ya kamata mu tattauna. Akwai abubuwa da yawa da suka tattare suka haɗu a abin da ya shafi bara a takaice. Da farko zaki tambaye ra'ayina zan ce bara ra'ayina bai wuce ra'ayin abinda ainihin addinin musulunci ya tabbatar ba. To amma akwai abubuwa da yawa waɗanda a lokaci ɗaya mutum ba zai iya yanke shawara ya ce gashi abinda yake da ya shafi bara ba. A ra'ayina zan ce kamar yadda na ce miki bara addinin musulunci baya goyon bayan bara. Sai dai akwai kuma waɗansu dalilai wanda zaki kalla su waɗanda suke yin bara ɗin nan, tunda ko akwai sharadai wanda in mutum ya riga ya cika su bayan da dole zai shiga bara. Amma in kuma in kika tambaye ni akan abin da ya shafi ita wannan ƙasa da muke ciki akan shi wannan al'amari na bara, zaki ga abu ne mai matuƙar cin rai duba da yanda ita kanta tsarin ƙasar ban san ya zan saka shi ba, amma mutane suna cikin wani yanayi wanda duk da wannan yanayin zan alakanta cewar barar da yanzu muke fama da ita tana da alaka da jahilci kwarai da gaske da muke fama da shi, na kuma ainihin abin da ya shafi rashin wayewa da abubuwa na damar majiyoyin da suke a kasa wannan mutane za su iya amfana da su domin su fita daga ainihin baradin akwai kuma issue na abin da ya shafi mutuwar zuciya wanda duk dai in kika duba zaki ga ya koma abin da ya shafi shi jahilci din ko kuma rashin samun wayewar kai da muke fama da shi
kungiyar ku wace irin yunkuri ita ke yi na ganin ta dakile wannan matsala
dalilin da yasa nace su almajiri zaki ga da bambanci da barar su da kuma barar da waɗanda suka dauke ta a matsayin sana'a shine kin ga kaman ni a matsayina na wanda na taba yin almajiranci nayi bara amma ba kalan wannan barar kuma a yanzu haka bana bara ba ma na fatan wani yazo yayi bara saboda me ban dauke ta a matsayin sana'a ba na dauke ta a matsayin wani abu ne na lokaci wanda saboda mutum ya samu abin da zai ci da zai wanke kayan da zai saka yayin ta wanda kuwa akwai wanda tun lokacin nan tun ma kafin mamu almajirancin barar suke kuma har yanzu barar suke yi in kika zo kika hada su da waɗanda suke yin ta domin neman abinci kin ga wato zan ce su ba a yi musu ainihin wato adalci ba so da haka kamar yadda nace akwai hanyoyi da yawa gaskiya da gwamnati za ta iya amfani da su shine abin da ya shafi su almajirai shine gwamnati ta ainihin wato ta reformation shine abin da kullum muke kira shine gwamnati ta reforming din wannan system din na almajiri duba da cewar dadewar da system din ta tana ana amfana da ita
waɗanne irin hanyoyi kake tunani gwamnati ya kamata ta saka da za a daidaita wannan matsala a bambance almajirai makarantar alkur'ani da kuma almajirai da suke bara akan titina
abin da ya shafi dangane da abin da gwamnati za ta iya yi domin kawo mafita akan wannan al'amari da ya shafi ainihin wato bara a zahiri akwai hanyoyi da yawa wanda za a yi amfani da su takaice zan iya cewa akwai Professor Ibrahim Badamasi daga Jami'ar Bayero ta Kano yayi wato extensive research akan shi ainihin wannan issue da ya shafi bara musamman ma a kwariyar birnin Kano ya kawo kuma shawarwari da yawa wanda ya kamata a bi domin dukkan wannan issue na bara kuma na ji dadi da kika yi maganar yanda za a bambance abin da ya shafi su almajirai waɗanda suke a karatu da kuma almajirai waɗanda kawai suke bin hanya ko bin titi suna yin bara to sai dai shi issue wannan na bara din kamar yanda nace miki issue ne mai matakar fadin gaske wanda yana da bukatar inda an yi za a rarraba ita ma bara din zuwa mataki ko kaso kashi na ita wannan bara din kamar yanzu yanda kika fada cewa akwai waɗanda su kawai kan titi suke bi suna yin wannan bara din akwai kuma almajirai waɗanda suke suna fitowa ne domin neman abincin su ko kuma dan kudin da za su siya umman da za su wanki ko kuma wasu yan bukatun su wanda ba su taka kara sun kariya ba kamar daga cikin dalilan da na zayyana miki cewar suna daga dalilan da suke sawa mutane suke yin bara wato talauci wato mutuwar zuciya abin da ya shafi na rashin ilimi ko kuma rashin wayewa na sanin damammakin da suke a kasa wanda mutum zai iya amfana da su ina ganin idan za mu koma cikin waɗannan dalilan da suke sa mutum ya fara bara mu ga waɗanne ne za mu iya ko kuma a ce gwamnati za ta iya kawo mafita daga irin su duk da cewar yanzu haka gwamnati tana da irin wasu daga cikin kalar waɗannan damammakin waɗanda matasa za su iya amfana daga gare su to amma kamar yadda nace miki da yawan matasa ba su da wayewar sanin waɗannan damammaki sannan kuma ta yaya za su iya amfana daga gare su ta hanya mafi dacewa so wannan ya zama cewa dole gwamnati ko kuma mu al'umma dole zamu ci gaba da wayar da kan mutane kan illoli na ita wannan bara din duba da yadda da yawa an kika ga da yawa akwai wanda kina gani kin san ba su san illar abin da suke shiga ba shi wannan shi ya ƙara bambanta abin da ya shafi bara da almajirai suke yi waɗanda suke a makaranta da kuma waɗanda kawai su sun dauki bara din ne a matsayin sana'a
dalla har ila yau dai ga barka bashir da sauran matasan da ta tuntuba
a halin yanzu ana batu na nadan shugabanci a matakin gwamnatin tarayya shin menene ya matasa suke kallon ta yadda tafiyar nadan nan take shin akwai yuwuwar za a ba su damar maki ko kuwa aka san haka
mai da kika sani baraka shi wannan al'amari wani abu ne da kace kan yanzu al'amarin a kusan shine a gaba musamman ita gwamnati kallan da ya kamata ta yi in aka duba ana samun mukami to kamar wato shiga mota ne kana shiga mota idan ka kunna mota ka to kawai tuka zakai babu wani maganar alamun ajira ko ajinkiri akan fitar da waɗanda za su dafawa ita gwamnati walau ta tarayya da kuma jahohi waɗanda za su haɗu su tare su yi aiki domin a ciyar da wato kasa gaba da kuma jahohi baki daya alhamdulillah muna ganin hasashen cewa gaba ɗayan kika duba zaben da ya gabata na kurkusan nan ya nuna cewa matasa a shirye suke kwarai domin su kawo yankin su da kasar su gaba gure da duba da irin yadda mutane aka fito matasa suka fito a matakai daban-daban kuma aka zabe su wanda yake kasa da shekarun da ba a san mata ba to muna sa rai ita wannan gwamnati da take kai a yanzu da ma sauran jahohi kwarai su fito da tsare-tsare da kuma mukamai da matasa za su shiga ciki su amfana domin kuma su amfanar da yan uwansu matasa
menene kuma tsammanin matasa
ito kamar yadda kika sani ne da al'umma duk ta sani ita rayuwa ta siyasa ko ta gwamnati har yanzu kusan mu a wannan nahiya tamu ta Afirka kusan koya muke ba Najeriya kaɗai ba amma ana cikin waɗannan tafiya zaki ga cewa matasa idan Allah ya ce maka suka shiga cikin wannan tsari kuma akai abubuwa na gaskiya wanda yake na daidai zaki ga cewa insha Allahu kukan da matasa za su ba zai zama mai yawa ba kuma za a dama da mu matasa da kuma al'umma baki daya musamman shi matashi duk abin da kika sani koda a doren kowane abu ne to yana yin nasara ne da irin gudunmuwar da matasa ke bayarwa to a wannan gabar kin ga jan hankali ne ga su jagorori da shugabanni musamman ga waɗansu jagororin yanzu a yanzu suna ta fujiro da abubuwa walau da gwamnati a hannunsu ko ba gwamnati a hannunsu ba kama suna amma ga waɗansu nan kamar in na ɗauki da jiha ta jihar Kano akwai wanda za su fi zaki ga gaba ɗaya sun sadaukar da rayuwarsu akan rayuwar matasa kuma ba masu da gwamnati a hannu abin sha'awa sun yadda suna kuma gayyatar al'umma cewa su shigo su taimaka wa matasa domin shi ne ƙashin doron zaman lafiya ko da abubuwan nan da kike gani ana ta yi na wato ainihin rashin zaman lafiya da kuma fadace-fadace da tashin hankali a waɗansu gurare da yankin ƙasar nan ai ka cokan idan ka ce miki matashi ka bashi wani abu da zai iya yi guda ɗaya domin ya jawo ƴan uwansa matasa su goma za ki ga abubuwan sun canja daga yadda suke domin mutum yana da wani abin da zai ko ya samu wani jigo musamman ginshiki na rayuwarsa wanda yake ilimi wanda idan Allah ya sa ya matasa suka yi ilimi a ƙasashe na ƙasashen da ake za a iya damawa da matashi a kowane fanni na ilimi za ki ga cewa abubuwan nan har ta dana da ita harkar jagoranci ko shugabanci in matasa suka shigo cikin ta zaki ga sun wato ainihin haifar da al'amari wanda yake abun ban sha'awa wanda yake anan nake kiran sauran matasan mu gaba daya na jaha da kuma na kasa baki daya na jahohi lalle lalle mu koma mu tabbatar da jagororin da suke injiza mu fi ilimi su zamu dafawa a kowane lokaci musamman wani abun sha'awa kin ga a kwanan a jiya sanata wanda ya ga Dr. Rabi Musa Kwankwasa naji hirarsa ina bayanin cewa matasa ma zai taimaka akan cewa da aljihunsa zai dauki mutum 3,700 ya tura su kasashen waje domin a samu wa da al'umma wato ayin mataki mai haifar mai wanzar da zaman lafiya to wannan ai ba karamin abu ne wanda za a kalla ba kuma ba karamin abu ne wanda za a jinjina masa ba siyasa ita ce ka kawo wa yankin ka ci gaba
Alhaji Abdullahi Mahmud Sakarma wanda aka fi sani da Abdullahi Sakarma
to Mallam Abdullahi Sakarma gashi ana ta karwara na san na da commissiononi an nada su kuma gashi yanzu ana ta raka su office shin abin da ya kamata al'umma su kalla kenan rakiya koko kamata yayi akalli ayyukan da wadannan commissiononi za
su yi alhamdulillah ni a na bangare da na dau layin siyasa na tunatarwa da faɗan matsaloli na al'umma ni na yadda cewa rakiyan tana da ma'ana amma ta fuska biyu wasu suna rakiya ne dan biyan bukatunsu personally wasu kuma suna rakiya ne dan su tunatar da bayin Allah akan cewa Allah ya dora musu nauyi na jama'a na jihar Kano Allah ya dora musu nauyi ya ba su dama dan su sauke nauyin mai girma gona da kuma sauke nauyin al'umma jihar Kano
idan waɗannan masu madafin ikon aka dora su a community suka yi alƙawarin za su yi ayyuka akan wasu batu to idan musibe me kuke yi
to ni dai ana online ne lokacin siyasa ban da lawyer ne siyasa irin na shauran mutane ba layi na maganin ya za a ce maka jama'a za a ma mutane aikace da garin mu zai bunƙasa a matsayin dan asalin jihar Kano mu al'umma jihar Kano zai amfani da wannan dama in yi kira akan tambayar da kika yi daga farkon hawa mutum har zuwa lokacin da Allah zai kai mu na shekara hudu mutum ya sauka mu dinga kiraye da tunatar da su ni layi ne na dauka kenan don dan adam bai cika dari in ba za ka danga tana musu cewa ga halin da suke ciki ga matsaloli kaza kaza da shauransu ba sai shagala igiyar mulki na canja su kamar yadda kika sani na sani wasu da yawa sun hawo sai rantsuwa da shauransu ya karshe ba su cika mutane a alƙawarin su ba amma yawancin tunatarwa maimakon babalanci a danga faɗan personal problem da cin mutunci kamar yadda aka bada dama a danga magana a siyasanci a danga maganganu akan magana ayyuka da kuma taimaka ma jama'a ta haka za a samu yadda ake so da shauransu ni layin ne ya dauka kenan
to ina muku mar matasa
matasa sun farga don mai girma goma ma ya farga shi ka duba nadin da ya wannan karin majority matasa ne na daya na biyu su karkar suna tsare tsare da za su yi su inginta rayuwar matasa da shauransu tunda su ne manyan gobe muna kuma musu fata alheri tunda tsari na siyasa yanzu ya juya dole sai an tafi da matasa kuma muna kyauta da ta kan kika duba shi ma mai girma shugaban kasa haka yi da shauransu
sunana Faruk Oki gaban matasa na kofar mazugal ce ai da abin da aka ce abu ne na kishin kasa da gyaran kasa to dole ka zo ka bada gudunmawa domin idan muka rufa idan mu muka ce a kullun abin da muke so na siyasa shi za mu ta tafiya akan to ba inda zai haifar mana ba zai haifar mana da da mai ido ba
kafin je ga tambayar da nake sani maka gashi an yi hiri ya kissa da ɗan kafa mulki ka gamsu da yanda aka tafiyar da yakin da kuma yanda aka kafa mulki matasa an yi ta adalci
to gaskiya ba za a ce gaba ki dai an musu adalci ba amma dai gwamnati ta yi iya bakin gurgurdanta wajen canjawa
an yi wa matasa adalci ko kuwa
eh an yi musu adalci an kwatanta gaskiya to naga azubin da aka samu an sami da yawa sababbi kuma shekarun su bai kai irin na baya da aka zuzuma ba to haka a hankali ina mai tabbatar miki da cewa kasan nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah
to yanzu gashi wasu daga cikin matasan sun fara kokumo a kan cewa an kai har wata uku an fi kwana da 100 a kan karar da mulki har yanzu ba a nada kwamishinoni ba duk da
tunanin kamar akwai lokaci kinne
to ai duk abin da mutum zai fada shi dai gwamnati ita ta san abin da ya dace da ita kuma mu ba wai garaje ake yi ba muna nema gwamnati ta tsaya ta duba mutanen da za su a ba su amana waɗanda za su zo su taimaka a ga cewa kasar nan da jihar nan an kawo canji mai kyau an kawo tsare-tsare da mutane ba za su sha wahala ba an kawo tsare-tsare a harkar ilimi harkar noma harkar kasuwanci da sauran aikace-aikace muna so gwamnati ta tsaya in ma za a kai nan da shekara ɗaya ta tabbatar da cewa mutanen da za ta kawo mutane ne masu adalci mutane ne masu kishi waɗanda za su kawo wa talaka ci gaba ba wai garajen ba duk garajen da akai a baya me ya haifar duk bai haifar mana da ɗa mai ido ba ina mai tabbatar miki da cewa idan aka bi tsari na gaskiya aka tafi a hankali to za a samu mutane waɗanda Allah yarda za a kawo su kuma za su kawo mana ci gaba
sai da dama matasan kusance wa shugabannin nan kullun alƙawari da suke yi kullun za su ce za a yi wancan karo an ce za a yi matasa da dama sun ce ba a yi kuma yanzu sun daga cewa za a yi shin za a yi ne ko koya kuke gani
eh to ai an fara ma ina gaya miki ka ba misali yanzu a harkar noma mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnatin Kano na ga tsari na je da kaina hukumar nada na je daula hotel na ga yadda aka kirawo matasa mata da maza da guragu waɗanda masu bukata ta musamman su kansu ba a bar su a baya ba a tsari wanda yake na youth empowerment na farmers da za a yi wasu za a koya musu kiwon kaji ko har makafi duk suna cikin wannan tsari da matasa dama tsarin inda ka kai shekara 40 to babu kai a ciki sai dai ka je kai harkar noma sai dai a saka a cikin harkar noma to ina mai tabbatar miki da cewa in dai aka taho a haka aka tafi aka tabbatar wannan abu ya tabbatar shugaban kasa aka yi shi ya tabbatar ya je hannun mutane to matasa za su zo su dawo su zo su karbi kasan nan
to madalla baraka bashir daga Kano a Nigeria
Lalle foga Eliezer.
Yau kuma Niger ta yi shekara 61 da zama jamhuriya.
Da zama jamhuriya. Ba
dai
samun imsu sai ba jamhuriya ko?
Jamhuriya.
Cikin sannan abu biyu ne.
Lalle so.
Akwai independence akwai republican. To zama jamhuriya kenan. To me kika shirya mana a wannan kin san sukan yi bikin duk biki sukan kira shi sallah a Niger.
Oh haba.
A kwarai kwa. Duk wani kado da za a yi da biki in ga a Niger ne za a ce sallah kaza. To mu sai sallah ta zo sallah ta gaske muke cewa sallah. To amma su duk wani gangami ko wani bikin murna za a yi da wani abu to sallah. To yau a Niger suna sallar
sannan zama jamhuriya
ta Nijar
to kada ku ba inda za a yi mai maganar Nijar a nishadi ba za mu kira su Ado Bore ba
a to nan haka yake to
kamar yadda aka sani ranar 18 ga watan Disamba ita ce ranar da kasar Nijar ta zama jamhuriya wato yau shekaru 61 kenan kuma a wannan karo na cika shekaru 61 da kasar ta zama jamhuriya birnin Tilaberi shine ke karbar bakuncin wannan sallah domin zamanin Tanti Muhammadu wato shugaban kasar Nijar na zamanin jamhuriya ta biyar ne ya bullo da wannan tsari cewa to sallar nan ta jamhuriya ya kamata nan gaba a rinka yin ta tamkar sallah ta karba wato idan aka yi a wannan jaha bade idan Allah ya kai mu sai a yi a wata jaha kuma tunanin gwamnatin ta sa a wancan lokaci shine cewa wannan shine zai baiwa yankuna na kasar samun damar a yi musu gine-gine manyan gine-gine dai da suka hada da hanyoyi da wasu gidashe da dai irin su filin jirgi da makamantansu mafari kenan aka bulla da wannan tsari wanda kuma shugaba Muhammadu Isu da zamaninsa wato lokacin da ya hau kan karagar wannan mulki shi kuma ya ci gaba da gudanar da wannan sallah da ake yin ta daga wannan jaha zuwa waccan yanzu dai za a iya cewa an yi jihohi kimanin 7 wannan ta tilabari ita ce sallah ta bakwai kuma badin Allah ya kai mu za a yi sallar ta difangla wato shekarar 2020 in Allah ya kai mu
ita ko ita ce za ta zama ta karshe ko
na murnar ganin wannan rana wanda kuma albarkatun haka tsaro da tsaro an yi fa'idi wato su to su da bishara su da tsaro da tsarin dubanta da lafa aikin da aka sani a rayuwar shi da kuma bayan kula wannan rana an sace ta yin fa'idi albarkatun shi da kasa da wannan tsaron da
da ya mana bani a wannan zaman
Allah ta jamhuriyar bare da kuma Allah ku tsugo ni tsaya ne jira shi ku shikara da zaman bikin daga wannan jaha a wata da ha
ta kwana kuma ai
wanda suka ce shi mamar wato samar mu mu rayuwa a cikin wannan abu ne kiran mun da ɗan da baki iya wannan sallah ya fatan zai kammala lafiya ce ba wato wai tuni kudi ba
kaman sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya ce maka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Dan Crafton tare da abokin aiki na da ya tana gabatar da shirin sarfi na Hashim kuma da sauran abokan aiki duk da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya